Sashen Hausa na murya Amurka ke muku magana daga Washington DC akan mitoci 25 31 49 60. A Niger kuma ana kama muni a tashar mutubi Africa dake yamai kan mita 102.5 a zangon FM a gidajen rediyon masu zaman kansu na amfani fara'a Nomad Sarauniya Dalal Duniya. A Ghana kuma ana jin mu ne a tashar Alpha Radio ta birnin kuma su yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a viahausa.com ko ko sashenhausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Abdulaziz Adili Toro ne tare da Zahra Ufage daga nan birnin Washington DC. Muke sake dawo muku da wani sabon shirin wannan daren. A shirin namu na yanzu zamu leka Abuja, Nigeria, inda za ku ji cewa dakarun na rundunar kasuwancin kasashen yankin tafkin Chadi sun yi nasara akan wasu ƴan kungiyar Boko Haram.
Dakarun na rundunar kasashen yankin tafkin Chadin sun yi wani fafatawa mai zafin gaske a zirin yankin a wajajen kan iyakar Nigeria da Chadi.
Haka kuma za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta goyi bayan hukuncin da aka yanke akan alƙalin alƙalai.
Dukiya ce mai ɗumbin yawa aka same ta a hannunsa a bankuna daban-daban, wanda ko zai iya bayanin ya kai sa mutu hanyar halal ba, ga gidaje waje-waje ko'ina.
To kamar yadda kuka sani, a kowace ranar Juma'a ta Allah muke bude muku layukan mu inda muke so ku kira ku bayyana muna ra'ayinku akan lamuran da suke ci muku tuwa ƙauriya. Lambar za a kira ita ce 1-202-205-6555. Bayan haka muna kuma dauke da shirin wasanni a takaice daga Kamaru, amma duk sai an sha kanu labaran duniya.
Masu sauraro, barkamu da wannan dare. Bayan mako guda da sojojin Sudan suka yi wa tsohon shugaban kasar Umar al-Bashir juyin mulki, masu zanga-zanga suna ci gaba da neman wakilci da kuma mulkin farar hula. Khalid Alba, wanda yake zaune a dubban kilomita daga Sudan, yana lura da abubuwan da ke faruwa a Khartoum. Babban birnin kasar yana ci gaba da duba hanyoyin sadarwar zumunta, yana kuma tuntubar hanyar sadarwa game da abubuwan da suke faruwa. Tun a watan Disamba, masu zanga-zanga suka shiga gangami da ya kai ga hambare gwamnatin shugaban kasar al-Bashir, wanda ya yi mulki na kusan shekaru 30. Sojojin kasar yanzu su ne ke rike da mulki, amma masu zanga-zanga suna son gwamnatin farar hula, wanda hakan ya haifar da jerin murabus da suka yi a sanadiyar rikice-rikice da tashin hankali. Dubban mabiya addinin Krista sun yi jerin gwano a yau Juma'a a wuri mai cike da tarihi a tsohon birnin Kudus, hanyar da ake kyautata zaton Isa Almasihu ya bi zuwa wurin da aka gicciye shi. Wasu daga cikin mabiya addinin suna ibada a yau Juma'a ta hanyar ɗaukan manyan katako a kafaɗinsu, yayin da kuma sauran suke addu'a da kuma karanta ayoyin littafi mai tsarki. Yayin da suke jerin gwano na al'ada, suna tsayawa a wurare 14 da Isa Almasihu ya bi zuwa kursiya. Masu ayyukan ibada sun zo Isra'ila daga ko'ina cikin duniya don yin bikin ɗaya daga cikin kwanaki mafi tsarki na addinin Krista. Daga cikin masu ibadan akwai Frank Cadwell daga jihar Minnesota na Amurka, wanda yake cewa, "Ina tsammanin kamar kana tafiya ne ta hanyar da Yesu ya yi tafiya, kuma ina jin addinin sosai, sannan ina kasancewa cikin jin daɗi sosai." Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Mai bincike na musamman Robert Mueller ya bincike game da lokuta 11 wanda yake kyautata zato cewa shugaba Donald Trump ya karya doka a kokarin dakatar da bincikensa a kan ko Rasha ta yi katsalandan a zaben shekarar 2016, wanda Trump ya lashe zaben. Amma a ƙarshe bai iya tabbatar da cewa shugaba Trump ya karya doka ba. Rahoton mai shafi 448 da aka fitar a jiya Alhamis ya tabbatar da cewa babu wata shaida cewa Trump ko masu yakin neman zabensa sun haɗa hannu da Rasha don yin shishigi a madadin shugaban ƙasa a zaben, da nufin kada 'yar takarar jam'iyyar Democrat Hillary Clinton. Duk da yake binciken ya rubuta muhimmancin dangantaka tsakanin mutane da gwamnatin Rasha da kuma masu yakin neman zabensa, shaidar bata isa ta tabbatar da an yi laifi ba, inji Mueller. Amma duk da haka rahoton ya nuna kokari da dama da Trump yayi na wajen kawo cikas da bincike na zargin korasha ta yi katsalandan a yakin neman zaben. Prime Minister kasar Mali Samailo Babaye Maiga da dukkan membobin gwamnatinsa sun yi murabus a jiya Alhamis. Wata sanarwa daga ofishin shugaban kasar Ibrahim Babakar Keita ta ce shugaban kasa ya amince da murabus din na Prime Minister kasar da membobin gwamnatinsa. Wannan mataki ya zo ne bayan da tashe-tashen hankula a yankin tsakiyar kasar ciki har da kisan gilla a watan jiya na Fulani 160 wanda ake zargin mafarauta na dogon ne suka aikata. Majalisar Dinkin Duniya ta fitar da rahoto cewa a cikin shekarar da ta wuce fada tsakanin Fulani da al'umar dogon ya janyo mutuwar mata da yara da maza har guda 600. Makonni biyu da suka wuce an yi zanga-zanga a garin Bamako babban birnin kasar wanda nuna rashin amincewa da rashin ikon gwamnati na hana aiwatar da tashe-tashen hankula.
A gaida Zahra Umfage, labarin da aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Toma da yanzu sai rahotannin kuma zamu fara ne da rahoto daga Abuja Najeriya inda aka ce rundunar dakarun haɗin gwiwa na kasashen tafkin Chadi sun hallaka mayakan Boko Haram 39 a wani gumurzu mai zafi da suka yi. Wakilin mu Hassan Maina Kaina daga Abuja ya aika muna ƙarin bayani.
Dakarun na rundunar kasashen yankin tafkin Chadin sun yi wani fafatawa mai zafin gaske a zirin yankin a wajajen kan iyakar Najeriya da Chadi. Fafatawar da runduna ta biyu a bangaren Chadi da runduna ta uku daga bangaren Najeriya suka kaddamar da farautar neman masu wuta da kayar baya a ƙarƙashin farmakin nan mai take Operation Yancin Tafki sun fatattaki mayakan na Boko Haram da kuma IS har ma sun halaka ƙalin wasu guda 39 a ƙauyen Cross Kawa da ke dab da tafkin Chadin. Sanarwar da sojojin suka aiko mana mai dauke da sahanin kanar Ezindu Idima ta ce a bangarensu kimanin dakaru 20 da suka samu rauni. Dakarun haɗin gwiwar kazalika sun kuma kwato motocin yaƙi biyu da manyan bindigogi irin na harbo jiragen sama da kuma tarin manyan bindigogi masu sarrafa kansu da kuma ƙarin wasu harsasai masu yawan gaske. Tuni dai babban hafsan hafsoshin rundunar tsaro na ƙasar Chadi General Tahir Erda da babban hafsan sojin ƙasa na ƙasar sun tsallako kan iyakar Najeriya inda takanas suka je harki nasara a yankin Manguno don jinjinawa dakarun bisa wannan hoɓɓasa. General Erda ya kuma sake zabar da mayakan bisa buƙatar da ke akwai na gaggauta kawo ƙarshen mayakan na Boko Haram da kuma IS a zirin na yankin tafkin Chadi. A 'yan kwanakin nan dai dakarun na haɗin gwiwa na ci gaba da ƙara hallaka mayakan na Boko Haram da kuma IS a wannan ziri. To amma a cewar wani masanin tsaro Wing Commander MI Salman mai ritaya, rikice-rikicen da ke aukuwa a ƙasashen Mali, Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya da kuma arewacin Nijar da masu sauran sassan da ke wannan yanki na daga cikin abin da ke ƙara rura wutar wannan rikici na yankin tafkin Chadin.
Alaƙar na da yawa. Alaƙar na farko, akwai waɗanda suka zo ko da 'yan su 'yan Najeriya ne suka je suka koyi dabarun yaƙi a can. Sannan akwai su kansu 'yan wasu ƙasashen da suka koyi dabarun yaƙin da kuma suka iya fafata da kawai nan wuraren za su zo su ba da wa'annan. Sannan na uku wanda kuma ya fi kowanne mahimmanci shine kayan yaƙin da suke iya samuwa daga can. Wa'inda idan ka lura duka wannan yankin dama wa'annan sun daɗe wa'annan abubuwan nan. Kai kamun lokacin ma ka manta shin cewa ainihin a Chadi da sun yi fama da yaƙe-yaƙe. Akwai ɓangaren da Central African Republic ana yaƙi ko yanzu da muke magana. In ka duba yadda wa'annan wuraren suke, wato yankin tekun Chadin ne yake, sai ka duba cewa wuri ne da ya zo ya haɗe daga wa'annan duka wuraren.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To madalla, a gaida Hassan Maina Kaina. Har yanzu dai muna birnin tare Abuja inda gwamnatin Najeriya ta ce ta yi na'am da hukuncin da kotun da'ar ma'aikata ta yanke wa tsohon alƙalin alƙalai Mashaya Walter Onagan. Ga tattaunawar da wakilin Umar Faruk Musayi da Shehu Garba, kakakin shugaban ƙasar Najeriya.
A daidai lokacin da Justice Walter Onenge wadda kotun ladabtar da ma'aikata ta kama da laifin malakar dukiyar da ta zarce hankali kuma har aka kwace ta aka maida ta gwamnatin tarayyar Najeriya kuma shi ma aka sauke shi daga mukaminsa kuma aka hana ya rika kowane mukami sai bayan shekara 10. Gwamnatin tarayyar Najeriya a daidai lokacin da yake cewa zai dauka kara, gwamnatin tarayyar Najeriya ta fito fili ta goyi bayan wannan hukuncin da aka dauka. Tana cewa wannan babban darasi ne ga sauran alkalai da lauyoyi da ma 'yan kasa waɗanda za a iya kamawa da zargin yin cin hanci da rashawa ko kuma yin badakala akan dukiyoyin jama'a, kamar da yadda Malam Garba Shehu wanda ya bada sanarwa tun farko yake bayyana mun a filin da nayi da shi a Abuja.
Wasu kila in bada bayani akan me yasa gwamnati ta amshi wannan magana a iya aiki nasu ba, ka san cewa ita majalisa ta masu shari'a wato constitutional council ai ta aiko da shawara cewa shi kuma wani wari ya sauke shi daga aiki, cewa kai a sauke shi daga aiki don a kare mutuncin shari'a a kare mutuncin kasa. Shi ka tsari mulki cewa a shugaba Buhari zai iya kurar mu shari'a na kasa idan a kama rahoto cewa ya yi mummunan aiki ko mummunan hali. Tsari mulki abin da ce su kuma su ga ci wannan magana shi sa ta ci. Wannan magana hukunci da aka yanke hakika abu ne da ya kawo darasi na ci kusa ga jama'a don a fahimci cewa wannan yaki da rashin mutunci a cikin shugaba Muhammadu Buhari na ɗaya dai yana kan tafarki bai kauce ba, na biyu kuma shi ne ba wai ɗan siyasa kawai aiki ne ba, yaki da rashin mutunci ba har ne aiki da ɗan kasuwa da mai shari'a, amma babu inda ta kare doka ta yi rashin mutunci doka za ta kama kafin hukunci zai zo baya.
To yanzu da yake an yanke masa wannan hukuncin kuma yana da dama an sani bisa ga doka cewa ya ɗaukaka ƙara, amma tuni wasu suna ganin cewar kamar bita da kulli ne aka yi masa saboda dalilai na siyasa ko kuma samun wani biyan bukata.
Wanda duk zai faɗi wannan ra'ayi ya kau da kansa ga abubuwan da bincike ya nuna. Idan kai mai shari'a ne ka ɗaure wasu akan sunan baki da dukiya fiye da abin da ya cancanci su, ka yi hukunci akan wasu, ashe kai ba kai ya kamata cewa ka tabbatar cewa ka bi dokar nan ba? Ai wannan magana ko da za a ce an kawo siyasa kada a kau da kai da cewa dukiya ce mai ɗimbin yawa aka same ta a hannunsa a bankuna daban-daban wanda ba zai iya bayanin ne aka yi same ta hanyar halal ba ga gidaje kwace-kwace ko'ina, saboda haka nauyi akan ta yake ya aka yi ta samu wannan abubuwa nawa ne albashinka ya aka kama da ke su kuma ya kasa bayani, saboda haka mashi ra'ayi ne yake hukunci. To ashe ya rasa bakin ma da yin zuwa yace zai lanki an masa siyasa a cikin wannan abubuwa, me yasa ma ya fara wannan abu tunda ya tsaya ne gaskiya ya kare ofisinsa da mutunci kansa, ashe wannan magana ma har za ta taso, saboda haka wannan abu da yake shirin ba siyasa jam'iyyar APC tana da ƴaƴanta senator gwamna suna nan a gaban shari'a kan irin wannan matsaloli shugaba Muhammadu Buhari bai hana a yi su shi,
amma kana ganin kamar ba kamata ya a jira sai an gama shari'a-shari'a da ya shafi zaɓe ba kafin a ce a ɗauki irin wannan mataki akan shi.
Ai tsarin mulki na Najeriya ya ba da iko ga ɗan sanda ga jami'an tsaro su kama mai laifi, ba a ce sai ranar aiki ko ba ranar aiki ba, ba a ce ko ranar sallah ko ranar kirsimeti ko ranar sallah ko kirsimeti ko mutumin da dama ta kama mai laifi, saboda haka babu wata rana ko lokaci da aka ware na kama wara gaskiya da kuma aka ware wani lokaci da za a iya kama su ba.
Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin Najeriya shina mai da martani da kuma jinjinawa akan wannan hukunci da kotun sauraron ko ladabta da ma'aikata ta Najeriya ta yi akan Justice Walter Onenge, tsohon alkalin alkalai na Najeriya da ya fuskanci tuhume-tuhume akan badakala ta cin hanci da rashawa. Umar Faruk Musa, Mur Amurka, Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Umar Faruk Musa, kamar yadda kuka je a farkon shirin, yau ranar Juma'a ce layukan mu a bude suke domin ku kira ku ba mu albarkacin bakin ku akan matsalolin da ke shamu kurwa a Jallo. Kafin bude layukan mu mu shakata da wannan wakar.
Broken in pieces, I need healing, I do. Fell off the straight path like a fate, drags me down. But I get stronger, yeah, if I conquer my temptations, Lord.
no God but you alone. You're the one I choose whenever I feel this pain. I just submit to you, yeah, yeah, Lord. That you're the one who can guide me through. I don't know what I would do. There is no God but you, like. I'm not ashamed to say that I'm a slave, worshiping you.
There's only one God. Yeah, let's go. Abraham, Moses, Jesus, Muhammad. What are these prophets all have in common? What? They believed in one God, and if they were alive, they would all be united. You find it in the Torah, you read it in the Gospel, you hear it in the Quran.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Salamu alaikum, wani akan layi?
Assalamu alaikum, mai magana a Jiraf tana gajiwa babban monitor jiran na kungiyar muryar talaka na Najeriya. A yau zan bayyana ra'ayina ne dangance da tsari da aka yi wa ma'aikatan gwamnati a Najeriya.
To, mun gode. Wani kan layi daga Nasarawa?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Kana magana da baba mai agogo ne na cikin garin gida ta Karo, local government na Nasarawa state.
To, malam baba gare ka.
Wato, ina so na ɗaya tsokaci ne akan da maganan shi Buhari kwanaki lokacin da yake campaign wancan karan. Ya yi bayani akan ɓangaren mai. To, yana da kyau a ce Buhari ya kamata ya tsoma baki akan maganan mai, saboda ya kasance da cewa talaka yana alfahari da mai ne. Ya kamata a ce ya yi kokari a dawo da mai kasa, saboda shi talaka ya samu. Domin in aka ce maka an daga mai, to wallahi ina tabbatar maka da cewa komi da komi zai iya karuwa. Saboda haka ina mai bashi shawara, dan Allah, dan Annabi, dan karkato hankalinsa wajen magana.
To, malam babal daga Nasarawa, Allah ya sa shugaba Muhammadu Buhari zai ji wannan kiran naka. Yanzu zamu leƙa Huntuwa. Wani daga Huntuwa? Salamu alaikum, wani daga Huntuwa? Har yanzu kana tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Layukan mu a buɗe suke, ku kira ku ba mu albarkacin bakinku a wannan ranar ta Juma'a. Yanzu za mu liƙa Katsina. Wani da Katsina?
Amira Abubakar mai kada daga ƙaramin Kumasa.
Salamu alaikum malam Amira, to gare ka.
To, ina so in yi magana akan abin da ya shafi tsaro da ake fama, matsalar tsaro da ake fama da shi a jihar Katsina. Kasancewa halin da ake ciki yanzu, mutane suna fama da matsalar tsaro. Muna kira ga gwamnatin jihar da ta tarayya da su sa hannu a kawo mana karshen wannan matsala da muke ciki. A halin yanzu muna so gwamnatin tarayya da ta jihar su haɗa kai da ƙananan hukumomi da sarakunan gargajiya. A haɗa kai a sa ƙananan sarakuna ciki su sa hannu a kawo mu ƙarshen wannan matsala. Muna fama da matsala, ba mu iya rufe ya zama mu yi ba.
To, mun gode, Allah ya sa su je kiran naka. Yanzu zamu leƙa Zamfara. Wani daga Zamfara?
Kuna magana daga Muhammad Sulakawar na Moda daga nan Zamfara.
To, malam Sule, salamu alaikum, me ra'ayinka?
Wa alaikum salam. Na ji daɗi dai da Allah ya kaddara mun ka samu ku yau, kuma mu ƙara gabatar da irin kuce-kucen mu game da harkar gwamnati.
Muke godiya
da muke yaɗa harkar tsaro a cikin harkar Zamfara. To, amma dai yanzu abin da shawara ta ya kai fi sabilillahi, kamar yadda 'yan sa kai ɗin nan da sojoji an ka kawo su, da su yi ƙoƙari su sauta duk inda an ka sa akwai daba, a tabbatar da cewa an dace su, an hana su zuwa wasu ƙofofi.
To, Allah ya sa su shiga ka Zamfara. Za mu leƙa Katsina. Wani da Katsina? Salamu alaikum. Wani da?
Wa alaikum salam. wato shi batun tsaro ni shahara da zan ba gwamnati ta yace indin matasan Najeriya da suka yi mugun yawa shi ya kawo ne fitile ko ba gaskiya ba ni dai shahara ta kenan kuma Allah ya taimake mu Allah ba gwamnati nasara
ta mun gode kwarai da wannan kira da kai
wadallah
daga Katsina zamu leka Yobe wani daga Yobe
Mamara Abubakar ne daga Yobe
to assalamu alaikum Mala Abubakar
wa alaikum assalam ni kira da ke yi ga shugaban ma'aikatan gidan yari ne na duniya da Allah ya tsaya ta duba yanayin yin da rayuwar shi ko ta kan ayyara Masha Allah na gode
to mun gode daga Yobe zamu leka Jos wani daga Jos
Abdulkarim Abdullahi Sariki.
To mallam Abdulkarim gare ka.
Ni maganan security din nan. Na shawara nake son na bayar ma Baba Buhari. Ai massive recruitment. Kaga NYC da muke da su ba A&B na wannan shekara da wancan shekara da wancan shekara uku nan a dauke su duk soja da police a sasa intelligence. Don saboda ajiyar su a reserve na sojoji in Allah ya daga police don zai taimaka wani maganar su sauro na kasar nan insha Allah.
To mun gode daga Jos zamu leka Gombe wani da Gombe.
Daga Gombe ta san kan ta da magaji da daga Gombe ke Nigeria.
To gare ka.
Yawa. Yawa ni dai ina mika gonnen mu giran gado a Gombe muna masa fatan alkhairi ya rage nan family yaya. Allah ya baki shugabanni na gari fadawa na gari wanda za ta yi mu aiki a gwamnatin Najeriya mana hanyar mu ta jabba zuwa san mu da ake zuwa kake
to mun gode daga Gombe zamu je a Bauchi wani daga Bauchi
ni daga mu hazo ne daga Bauchi
to gare ka ba mu
ba na kira ku ne mun gaishe ku kawai ina gaida ma'aikatan sashi na Amurka
to ware da Kaduna
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
to muna gare ka
sunana Alhaji Musa Garo mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya
aha
to alhamdulillah yau ina so in yi fatan alkhairi ne ga auren da wannan rubutun shi abin za a daura yaran shi auren yaran shi guda biyu a fatan mai martaba sarkin zazzau a nan cikin garin Zaria muna fatan wannan aure da za a yi Allah subhanahu wataala ya sa albarka a ciki kuma muna fatan duk wanda ya zo lafiya Allah ya mai da shi lafiya don fatan sarki ta fi kama kilba jama'a ci ba masa katin ke tun a yau ko muna fatan Allah ya sa albarka da ƙarshe ina ce dan na ce muna daura auren kannan shi da zai annan zuru Allah ya sa albarka tashi lafiya Alhaji Musa
Garo na mun gode zamu leka bi wani daga biyu
sai ne su daga biyu
to muna jinka
yawa abinda nake so in fara shine muna tunatar da shugaban kasa Major General Muhammadu Buhari akan maganar man nan shi kare manta shine fa minister mai kuma ya ce zai taimaka talakawa talakawa sun fita sun zaɓe shi kuma talakawa na su faɗa cikin wata wahala don Allah dan annabi tuna masa taimaka kar talakawa shiga wannan wahala
to mun gode daga biyu zamu leka kai wani da kebi
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sunana Dan Asabe mai fata daga Yauri jihar Kebbi.
To Dan Asabe gare ka.
To da farko ina so in yi tsokaci dangane da waɗannan matsaloli da suka addabi jihar Zamfara. Akan haka nake kira ga al'ummar musulmi da kuma kirista gaba ɗaya wannan abu wala'i ne Allah ya aiko mu tashi tsaye mu roƙi Allah ki walwale mana waɗannan matsaloli na kashe-kashe na babu gaira babu dalili. Mutum a kama mutum a ce sai an biya miliyoyin kuɗi kuma baya da kuɗin ga a sai da gona a sai da gida a je a kai kuɗin fansa mu tashi sai mu roƙi Allah babu abin da yafi ƙarfin Allah
ta mun gode sai mu leka Adamawa ne daga Adamawa to mun gode muka ci mu samu wanda ya kiram daga Adamawa a yanzu dai kuna tare sashen Hausa na muryar Amurka mun gode duk wanda suka ba mu albarkacin bakin su akan wannan ranar Juma'a to yanzu kuma masu tare mu yanzu kuma sai shirin mu na gaba wasanni a takaice daga Kamaru
wasanni a takaice.
Aje ne Alhamis kungiyar kwallon kafa ta kasar Jamhuriyar Kamaru da ne mutum Silans ɗan kasa da shekaru 17 suka samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta kasar Maroko da ci 2-1 a gasan cin kofin kwallon kafa na nahiyar Afirka wanda ake gudanarwa yanzu haka a kasar Tanzania. Kasar Kamaru dai za ta buga wasar demi-final ne na kofin wanda ya zuba kwallaye guda biyu a ragar kasar ta Maroko shine Ismaila Saidu kuma shine ya samu zamantowa wanda taurarin sa suka fi haskawa sannan an bashi lamban yabo a yayin da aka kammala takalida. Ana ganin matasan na kasar ta Jamhuriyar Kamaru dai za su halarci gasan cin kofin kwallon kafa na duniya wanda za a gudanar a kasar Brazil a watan Nuwamba daga ranar 5 har zuwa 27 ga wannan watan. Sai kuma gasar Elite One na kasar ta Jamhuriyar Kamaru under club din Cotton Sport ta Benin Garwa ita ce ta farko akan allon wannan shekarar da maki 22 sai kuma club din Apejas wanda ta fito ta biyu da maki 22 ita ma. Haka zalika club din Dragon ta Birnin Yaounde ita ce ta uku da maki 20 sai kuma Elite One Ajimba anda club din Poche ita ce ta farko da maki 24 Stade na kuma ita ce ta biyu ita ma da maki 24. Haka zalika ta uku ita ce club din UMS ta Birnin Lum da maki 21 Muhammad Awal Garba muryar Amurka da kasar Kamaru.
To madalla yanzu kuma ga labaran duniya a takaice.
Ko guda da sojojin Sudan suka yi wa tsohon shugaban kasar Umar al-Bashir juyin mulki, masu zanga-zanga suna ci gaba da neman wakilci da kuma mulkin farar hula. Dubban mabiya addinin Krista sun yi jerin gwano a yau Juma'a a wuri mai cike da tarihi a tsohon birnin Qudus, hanyar da ake kyautata zaton Isa al-Masihu ya bi zuwa wurin da aka gicciye shi. Wasu daga cikin mabiya addinin suna ibada a yau Juma'a ta hanyar daukan manyan katako a kafadinsu, yayin da kuma sauran suke addu'a da kuma karanta ayoyin littafi mai tsarki. Yayin da suke jerin gwano na al'ada suna tsayawa a wurare 14 da Isa al-Masihu ya bi zuwa kursiya. Mai bincike na musamman na Robert Mueller ya yi bincike game da lokuta 11 wanda yake kyautata zaton cewa shugaba Donald Trump ya karya doka a kokarin dakatar da bincikensa a kan ko Russia ta yi katsalandan a zaben shekarar 2016 wanda Trump ya lashe zaben, amma a ƙarshe bai iya tabbatar da cewa shugaba Trump ya karya doka ba. Prime Minister kasar Mali Soumaila Babaye Maiga da dukkan membobin gwamnatinsa sun yi murabus a jiya Alhamis, wata sanarwa daga ofishin shugaban kasar Ibrahim Babakar Keita ta ce shugaban kasa ya amince da murabus din na Prime Minister kasar da na membobin gwamnatinsa.
Da haka muka zo ƙarshen shirin na yanzu, sai kuma gobe da safe in Allah ya kai mu da ƙarfe 6 na asuba. Kafin mu yi sallama da ku, muna yi wa Zaidu Bala Sabuwa, shugaban kungiyar muryar talaka na Najeriya, ta aziyar mahaifinsa Alhaji Ahmadu Gohi da Allah ya yi wa rasuwa a safiyar Juma'a, da fatar Allah ya ji kansa da rahama. Yanzu a madadin Zahara Ufagi ta yi gabatar da shirin, da kuma Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni, sai injin namu Keith, ni ne naku Abdulaziz Adli Toro ke cewa mu kwana lafiya daga nan birnin Washington DC.